Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1621 da kuma 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai, sannan har ila yau za ku iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 4 ga watan Mayun shekarar 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda, muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Ga kanin labaran duniya.
Shugaban jam'iyyar Republican na Amerika ya ce yana ganin cewa yanzu ta tabbata da cewa kusan Donald Trump ne wanda jam'iyyar za ta tsaida a matsayin dan takarar shugaban kasa bayan da ya samu nasara a zaben da aka yi jiya. A wannan makon ne kungiyar kasashen tarayyar Afirka za ta gudanar da taron farko na kasa da kasa kan shirin dasa itatuwa a birnin Dakar na kasar Senegal, sannan kuma ƴan sandan Faransa sun yi amfani da barkonan tsohuwa akan wasu masu zanga-zanga.
Kamfanin man fetur din Najeriya na NNPC ya yi ƙarin haske kan batun tallafin kuɗin mai da gwamnatin tarayya ta ce ta maido da shi a ranar Asabar din da ta gabata.
In ka lura, tallafin man fetur baya ma cikin kasafin kuɗi na wannan shekara, saboda aka bayar da za a dawo da shi. Abin da ya faru shi ne a.
Za ku ji abin da ya faru, za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji muhimmancin kula da lafiyar baki.
Masana sun tabbatar da cewa tsananta amfani da waɗannan abubuwa na da matuƙar illa ga lafiyar bakin ɗan adam.
Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban jam'iyyar Republican na Amerika ya ce yana ganin cewa yanzu ta tabbata da cewa kusan Donald Trump ne wanda jam'iyyar za ta tsaida a matsayin dan takarar shugaban kasa bayan da ya samu nasara a zaben fidda gwanin da aka yi jiya a jihar Indiana. Trump ya samu kuri'u kashi 53 cikin 100, Senator Ted Cruz kuma ya zo na biyu da kashi 37. Daga nan sai gwamnan jihar Ohio John Kasich, wanda ya samu kashi 7 cikin 100 na kuri'un da aka jefa. Bayan kayan da ya sha a zaben da aka yi a jiya a jihar Indiana, a kokarin da yake yi don ganin ya takawa Trump burki wajen samun wakilan da jam'iyyar Republican ke bukata don fidda dan takara, Cruz ya janye daga takarar. Ya fadawa magoya bayansa cewa babu damar ya ci gaba da gwagwarmayar neman takara tun da masu zaɓe sun zaɓi wani. Trump ya ce nasarar da ya samu gagarima ce, ya kuma yabawa Cruz, ya yana mai cewa Cross din da sauran waɗanda suka kara da shi sun yi ƙoƙari. Trump kuma ya yi kiran haɗin kan jam'iyya. Shi ma shugaban jam'iyyar ta Republican, Reince Priebus, irin saƙon da ya aika wa 'yan jam'iyyar kenan, inda ya nemi su haɗa kai don samun galaba a kan Hillary Clinton. A jam'iyyar Democrat kuma, Senator Bernie Sanders ya doke abokiyar takararsa Hillary Clinton a zaben na jihar Indiana wanda aka yi jiya, inda ya samu kashi 53 cikin 100 na kuri'un da aka jefa jiya. Amma duk da nasarar da ya samu a jiyan, har yanzu akwai tazara sosai tsakaninsa da Clinton. Yana neman gagarumin nasara a zaben da za a yi a sauran jihohin da suka rage kafin ya samu nasara.
A wannan makon ne kungiyar kasashen tarayyar Afirka za ta gudanar da taron farko na kasa da kasa kan shirin dasa itatuwa a birnin Dakar na Senegal. Babban burin wannan shiri dai shine a fito da matakan kawar da kwararowar hamada a yankin kasashen da ke yamma da hamada, abinda kwararru suka ce yana kawo talauci da rashin tsaro. A babban taron kolin sauyin yanayi na kasashen duniya da aka yi a birnin Paris a watan Disambar bara, shugabannin kasashen sun ɗauki alkawarin ba da taimakon dala biliyan 4 nan da shekaru 5 don farfado da yankin na Afirka. Haka ne na yanzu wakilai daga kasashe 20 daga yankunan arewa da yammacin Sahara suke ganawa da kwararru da kungiyoyi a Dakar don tattaunawa kan yadda za a fito wa lamarin. Tun shekarar 2005 aka fidda shawarar shirin da ake kira da a turance wato Great Green Wall, wanda kuma tsohon shugaban kasar Senegal Abdoulaye Wade ya bada jagorancin karfafa shi. Kudirin shi ne a dasa dubban itatuwa masu yawa da za su shafi yanki mai nisan dubban kilomitoci daga Senegal zuwa Djibouti, don magance kwararar hamada daga yankunan da ke kudu da hamadan.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan 'Yan sandan Faransa sun yi amfani da barkonan tsohuwa akan wasu masu zanga-zanga yayin da jami'ai ke kwashe 'yan gudun hijira daga wata makaranta a birnin Paris, inda suka fake makonni biyu kenan. Akalla 'yan gudun hijira 150 ne suka mamaye makarantar Jean Jaurès da ke arewa maso gabashin birnin Paris a lokacin da ake gyaran makarantar. A yau Laraba ne 'yan sanda suka je makarantar suka kuma tilasta masa tashi. Waɗanda ke cikin ginin makarantar sun toshe ƙofofinta yayin da masu zanga-zanga suka nemi su hana kowa shiga daga waje. Shugaban 'yan sandan birnin na Paris, Michel Cadot, ya tabbatar wa kamfanin dillancin labaran AP cewa jami'an tsaro sun yi amfani da barkunan tsohuwa don koran masu zanga-zangar da ke kan hanyarsu. Cadot ya ce an kwashe 'yan gudun hijirar zuwa wasu cibiyoyi kuma an ba su shawarar su nemi alfarmar mafaka na zama ƙasar. A halin da ake ciki kuma, ta yiwu a tilastawa ƙasashen tarayyar Turai su biya tara in har suka ƙiyarda su karɓi 'yan gudun hijirar da suka kwararo cikin nahiyar suna neman mafaka.
Kafafen yaɗa labaran ƙasar Brazil sun ba da rahoton cewa wani babban alƙali a ƙasar yana neman kotun kolin ƙasar ta fara gudanar da bincike akan zargin hana ruwa gudu da wato shugaba Dilma Rousseff ta yi. Jami'ai dai ba su tabbatar da sahihancin wannan rahoto ba, wanda ya fito a yammacin jiya Talata. Kafafen dillancin labaran Globo News na Brazil ya faɗi cewa ana zargin Rousseff da ƙoƙarin hana bincike akan wani kamfanin mai mallakar gwamnatin ƙasar mai suna Petrobras. Jaridan ƙasar Brazil sun ambaci alƙali Rodrigo Janot yana cewa ya nemi izini akan a gudanar da bincike kan Rousseff da kuma shugaban da ta karɓi mulki a hannunsa kuma abokinta wato Lula da Silva. An faɗi cewa binciken da za a gudanar za a yi shi ne ta wayar hotsa tsakanin su biyun. Dama ana binciken Rousseff akan wani batu na daban kuma ta yiwu ta fuskanci batun tumɓukewa nan da mako mai zuwa. An zargi Rousseff da laifin ɓoye wasu kuɗaɗe a kasafin kuɗin shekarar 2014 na ƙasar don shirin sake tsayawa takara, amma Rousseff ta ƙaryata duk waɗannan zarge-zargen. Rousseff ta ce fara shirin tumɓuke ta daga muƙaminta zai iya dagula siyasar ƙasar baki ɗaya.
Ƙasar India ta musanta zargin da wata hukuma ta Amurka ta yi akan cewa 'yancin addini ya taɓarɓare a ƙasar. Hukumar ta Amurka akan 'yancin addini ta ƙasa da ƙasa da ake kira USCIRF a taƙaice, kwanan nan ta faɗi cewa mutunta addinan juna ya taɓarɓare kuma muzanta 'yancin addini ya ƙaru a ƙasar ta India a cikin shekarar da ta gabata. Ma'aikatar harkokin wajen India ta ce ba ta yarda da wannan rahoton ba, wanda ta ce bai nuna akwai fahimtar ƙasar ba da al'ummarta da kuma kundin tsarin mulkinta. India ƙasa ce mai jinsuna da yawa wadda aka kafa ta akan turbar demokuraɗiyya mai ƙarfi. Kundin tsarin mulkin ƙasar ya yarda da kare 'yancin bil'adama a ƙasar, ciki har da 'yancin addini, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Vikas Warup. Rahoton na hukumar USCIRF ya faɗi cewa tsirarin al'ummar ƙasar, musamman Kiristoci da Musulmai da mabiya addinin Sikh, sun fuskanci cin zarafi, muzanci da tashin hankali a lokuta da yawa, yawanci kuma a hannun ƙungiyoyin mabiya addinin Hindu na ƙasar.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu soma rahotannin namu ne daga Najeriya, inda kamfanin man fetur ɗin ƙasar na NNPC ya yi ƙarin haske dangane da rahotannin da ke cewa an maido da kuɗaɗen tallafin mai a ƙasar, inda kakakin kamfanin na NNPC ya ce babu batun ma a kasafin kuɗin bana. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana.
General Manager mai kula da hulɗa da jama'a na kamfanin mai na Najeriya, wato NNPC, Malam Garbadin Mohammed, ya ce rashin fahimta aka samu tun farko.
In ka lura, tallafin man fetur baya ma cikin kasafin kuɗi na wannan shekara, saboda aka bayar da za a dawo da shi. Abin da ya faru shi ne akwai lokacin da aka samu saving, lokacin da kuɗin mai, ganyen mai ya faɗi, kasa akwai abin da ake tsarin da shi sabon minista ya kawo, na cewa za a amfani da yadda ake saida ganyen mai a daidaita yadda ake sayan fetur a Najeriya. Idan kuɗin ɗanyen mai ya tashi, to za a ƙara da kowane wata uku. Bayan kowane wata uku, za a duba yadda ake sayar da mai a cikin ƙasar nan. Tunda sayowa mu muke, idan kuɗin ɗanyen mai ya tashi, to lallai yadda ake sayar da shi a yadda ake sayar da fetur shi ma zai ɗan tashi. Idan kuma ya sauka, yadda ake sayar da fetur shi ma zai ɗan sauka. To, bayan kowane wata uku, za a duba yadda ake sayar da shi. To, wannan tsarin shi ne ake magana, ba wai an dawo da wannan tallafin ba ne. Wannan tallafin baya ma cikin kasafin kuɗi. na wannan shekarar da aka bayyana tana ci an dawo da shi.
Tsohon ministan fetur a Najeriya, Alhaji Umaru Dembo, ya ce wannan batu na bukatar ayi bincike.
To kila shi sabon minista da yazo a gurguje bai gane kan abun ba. Shine har sau ma'aikatan da yayi wadan da yayi magana da su suka ce mishi a zo a cinye. Bayan haka kuma me ya faru yanzu kaga dole ya kamata ma a tsaya ayi bincike. Wadanda suka ce mishi a cinye aka ce an janye me suka ce mishi kuma yanzu aka dawo da shi. A wani abu ake yi wanda yake da bai sani ba yanzu aka shigar da shi yazo ya shiga ya yadda a dawo da tallafin koko a da gaske ne da ne ba a lissafi sosai ba. So da akwai sarkakiya kuma ya kamata a bincika wadanda suka yi wadannan abubuwan daga su wannan hukumar kayyade farashin da abubuwa da suka bada wannan bayanin da shi minista da yadda aka yi wadannan abubuwa da aka za kuma aka yi konga ba aka yi konbaya.
Kwararre kan tattalin arziki a Najeriya Dr. Nazifi Abdullahi Darma na Jami'ar Abuja ya ce wannan tsari na NNPC yayi daidai.
To idan kuma ka duba matsalolin talauci da rashin kuɗi da wahalar tattalin arziki da mafi yawancin talakawan Najeriya suke ciki, to gaskiya wannan gwamnati kuma zai wahala ta iya zuba ido ta ga cewa farashin mai ya tashi fiye da yanda yake domin ta hanyar sauƙaƙaƙƙen farashin mai ne al'ummar ƙasar nan suka an samu sauƙi na tsadar rayuwa a kan abubuwa da yawa.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan mai na kaina, har ila yau dai muna Najeriya inda rahotanni ke cewa wasu ɗaliban sakandare daga jihar Kano su tara sun rasa rayukansu bayan wani hadarin mota da suka yi a lokacin suna kan hanyar su ta dawowa daga Lagos bayan da suka wakilci jihar a wasannin in makarantar sakandare da aka kammala a jihar Lagos. Za mu kawo muku ƙarin bayani a shirye-shiryenmu na gaba da izinin Allah. To amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda aka kaddamar da wani littafi kan kula da lafiyar baki musamman ma domin kare cututtukan da suka hada da dadashi da kuma na labba. Wakilai daga sassan kasashen yammacin Afirka ne suka halarci bikin kaddamar da wannan littafi. Ga Sulaiman Mumuni Barma da ƙarin bayani daga Yemi.
Wakilar daraktar hukumar lafiya a yankin Afirka ta Yamma Alimata Jara da ke bayyana girman wannan matsala cewa ta yi.
Nous assistons de plus en plus à un usage du tabac sous diverses formes.
Sannan hankali yawan shan taba sigari da danginta da masu shan barasa da yawan amfani da abinci mai suga yana karuwa a kasashenmu a yan shekarun nan. Alhali masana sun tabbatar da cewa tsananta amfani da waɗannan abubuwa na da matuƙar illa ga lafiyar bakin ɗan adam. Hasali ma wani bincike ya ce idan ba a ɗauki mataki ba nan zuwa shekarar 2030 cututtukan da ke shafar baki za su shiga kan gaba a jerin cututtukan da suka fi hallaka mutane a
duniya.
Dr. Ibrahim Ahmadu, ƙwararren likita mai kula da lafiyar baki, ya bayyana cewa sabon littafin rigakafin na bayani ne akan cututtuka kimanin 7 da aka yi amanar cewa suna barazana wa jama'a a ƙasashen Afirka ta Yamma.
Ciwon haƙuri wanda kowa ya sani wanda yake haƙuri yake zai yi rami ya zama to yana ta ciwo, to ka gani wannan abu ne wanda yake da mu ko babba ko ƙarami. Akwai ciwo na dadashi, ba haƙuri mai dadashi zai zama to yana jini yana abun nan, ƙarshen abun zai zama to haƙurin ya fara gilguwa zai fadi, to kaga shi ma wannan kundin yana zance da wannan abun. To sai zaman to kuma akwai noma shine muke cewa cizal, tarci ne yake farawa daga dadashi in ya so sai ya bada wajen kumci ko wajen lebe har ya kai ma wurin da ya gabce leben ko kumcin abun ya fadi. Kaga wannan kundin yana kawo shawara bisa kan yanda za a yi abun. Akwai ciwo wanda ake cewa kaman fant labio palatine, wannan ana haifan yaro da shi, sai zaman to yaro ya an haife shi bisan leban shi an samu wani tsaga wala, wato leban shi bai gamu ba ko ya zamanto kuma abun ya kai hamma cikin baki har zuwa makoshi, wato ya rigubi gida biyu. Akwai kansa wanda yake yana addaban mutane wajen baki. A takaice waɗannan pathology guda 7 su ne wanda wannan kundi ya yi magana bisan su, bisa kan yadda za a yi rigakafin su, bisa kan in sun faru yaya ya kamata cikin gaugawa a fuskance su.
Ministan kiwon lafiyar al'umma Kallamu Tari da ke jagorancin wannan biki ya yabawa hukumar kiwon lafiya ta duniya OMS akan zaben kasar Niger domin halartar bikin kaddamar da wannan littafi.
Wannan kundi da an kai yana kwatanta kokari wanda Niger ta bada wurin ciwo kan wannan ciwon, shine muharin ma har an ka zabi kasar mu don a zo a kaddamar da wannan babban kundi wanda ke koya ma jama'a yadda za su yi su ciwo kan wannan cutar.
Alƙaluman hukumar lafiya ta duniya sun ce kashi 90 daga cikin 100 na mutanen da ke fama da cututtukan da suka shafi baki ba sa samun ganin likita a sakamakon rashin tanadin kayan aiki da rashin isassun jami'ai ko kuma rashin kai su kusa da jama'ar yankunan karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Malala a gaida Sule Mummuni Barma. Wani rahoto da wata kungiyar mai saya ido kan fashin da ake akan teku ta fitar, wato ya nuna cewa yankin gabar tekun Gini ya fi kowane yanki haɗari a duniya saboda yawan garkuwa da ake da matuƙa jiragen ruwan. Abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya fassara mana rahoton Kristen na sashen English murya Amurka.
Tekun yammacin Afirka na ɗaya daga cikin yankuna mafi haɗari a duniya. Wani rahoto da hukumar ƙididdiga kan tekun ƙasa da ƙasa ta fitar a makon da ya gabata ya nuna cewa uku daga cikin jiragen ruwa da aka yi garkuwa da su a watanni ukun farkon shekarar 2015 a yankin gabar tekun Gini ne. Rahoton ya kuma nuna cewa an yi garkuwa da matukan jiragen ruwa 44 a yankin. Kuma yayin da fashi akan teku ke ci gaba da raguwa a wasu sassan duniya, a yammacin Afirka ƙaruwa yake yi. Ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci gudanar da binciken da ya samar da wannan rahoto, Michael Walje, ya ce mafi yawan lokuta akan kai mutanen da aka yi garkuwa da su a yankin Niger Delta Nigeria, inda ake ajiye su har sai an biya kuɗin fansa a sake su. Yawan yin garkuwa da mutane a wannan yankin tekun wani sabon salo ne domin 'yan fashin sun lura cewa yin fashi ko kuma satar jirage da mai ke cikinsu na ɗaukar lokaci. Kuma dakarun kula da gabar teku sun ƙara zage damtse wurin daƙile hare-hare 'yan fashin.
The time that it takes means that it's more likely to be interdicted.
Irin lokacin da ake ɗauka ana fashin jirage zai iya sa a kama su, wanda hakan zai hana su samun nasara.
The possibility of success.
Amma yin garkuwa da matukan jirgin ya fi sauki kuma babu haɗari a cewar Walje.
Garkuwa da mutane baya ɗaukar lokaci daga farkonsa har ƙarshe. Sa'annan a kusan kowane lokaci akwai yiwuwar samun nasara.
Sai dai yin garkuwa da mutanen na buƙatar amfani da ƙarfi. A bara mutane 23 aka kashe a yankin gabar tekun Gini. Walje ya kuma bayyana irin namijin ƙoƙari da dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen yankin suke yi. Ya kuma bada misali da wani lokaci a watan Fabrairun wannan shekara, inda dakarun ruwan kasashen Ghana da Togo da Najeriya suka gano wani jirgin ruwa da aka sace.
Yadda ake kai ɗauki na ƙara ƙarfafa, ko da yake ta iya yiwuwa na wani ɗan lokaci ne.
Amma a cewar Walje, maslaha ta dindindin ga wannan matsalar ita ce a riƙa gurfanar da waɗanda aka kama da aikata wannan laifi gaban kuliya.
Baba Yakubu Makeri kenan da fassarar rahoton Kristen na sashen English murya Amurka. Ta yanzu agogo na cewa ƙarfe 10:17 ne da minti 17 na safe kenan a nan birnin Washington DC. Galadan Ibrahim Ayawa da shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya karbi bakuncin sabon bako ne dan asalin jamhuriyar Niger amma mazauni Ottawa dake kasar Canada. Don haka bari mu bar bakon ya gabatar da kansa da kansa.
Sunana Nasser Ari Tanimun daga gure nike kuma yanzu Allah ya kawo ni nan Ottawa a Canada. Ina karantarwa a university economics da development.
Ottawa a Canada, kasar Canada kenan.
Kasar Canada.
Tun yaushe Nasir je Ottawa?
Yanzu ya kai shekara 9 da nake nan Ottawa.
Me Nasir ke a Ottawa?
A university nake bada sani kuma ina research bisa me ake cewa economics kuma da duk abin da yake rayuwar
tattalin arzikin kasa.
Tattalin arzikin ƙasa da duk abin da yake harkokin ci gaba a Afirka. Afirka da Niger da su Burkina African Occidental.
Nasiru ya je Ottawa don ƙashin kansa koko dai a jami'ar da yake aiki ce ita ce ta gayyace shi.
To abin biyu ne, akwai na yin ya daman zuwa Canada kuma a nan jami'ar university sai ta ga ayyukan da na yi kafin in zo sai suka ce ina so in ba da sani a university sai na yarda shi ne kuma suka ɗauke.
Wata in kana son ka koyar kenan.
Eh, inda da nazo tun lokacin nazo Canada ina da doctorate kina kuma nayi post doctorate a Horanshi. Inda ban ni Mushan Lakol ne.
To wato tun kayan ka zo Canada man kai kai degree na uku.
Eh, na degree na uku doctorate kuma
kuma kai one course da ake ke kan gaban wato doctor kenan. Akan wani akan fannin tattalin arziki kai wannan doctor din koko a fannoni daban-daban ne?
A bisa shi
daga degree na 1 na 2 na 3 duka fannin tattalin arziki ne?
Eh, na kasashen Africa kuma Niger mahaji yawan shi. Eh, aikin banki da yanda ake gilga kuɗi da yanda ake kaman kar ai kai tsada a cikin kasashe yanda ake ne tsadar rayuwa
shine course din da kake koyarwa kenan yanzu a jami'ar ta Ottawa.
Ottawa, eh, Ottawa.
Tun shekaru tara nan da kai ne kake wannan aiki koko da kazo ka fara wani aiki tukunna?
Wannan shine aiki na horku kuma shine zannen ne. Amma banda shi nayi me yake ta maku shida ko bakwai ina aiki a ministry na transport a nan Canada federal
to ma'aikatan supuri
ma'aikatan supuri a nan federal government me shi wannan aikin kamar dai ba wanda dama nake so in yi bane ba nayi shi ne dai dan in gane yanda zaman garin yake tunda ka san cewa ake in ka zo gari ka shurare da ka
saurarka kwarai da gaske to shi wannan aikin shine kai amfani da shi a matsayin sharafage kenan
yauwa
kaga daga nan kuma ina za a dunhwara
kai kaubare kuwa tunda ka san shi in ka zo gari tunda dai ta biyoyi mu baki bane ba kuma America kwarai ma yana da bambanci da kasashen Africa wanda suke da horanshi kaman halshen su horanshi
yauwa ban tunda nake son kenan na san da ka zo ta da degree ka kace ka zo degree ka duka guda uku na biyu na uku kuma na san a kasan Niger kai wato kuma can kasan Niger horan Faransa ne
kware ku to a Niger ne degree na hwari
to
a horan shi ne degree na biyu da doctorate a horan shi duka cikin horan shi ne
to da na so in ce ana batun harshe kasan su turanci ne ko faransin ma turanci ne
kwarekwa.
Na Ottawa kasan kuma ba faransanci suke amfani da shi ba.
English
ne. Kai wani course ne na tukunna na English ka abin nan ko da faransanci kake koyar da wannan harkokin tattalin arziki ne. Kasa da kake yanzu haka a Ottawa.
Kwarekwa. To a game da harshen ka gani ko a Niger da mana fara English. Kuma a horan shi da ke ma horan shi ne amma in mutumin da yake so yayi nisa a karatun economics dole sai da English to shi yasa dama ma ina da dan sani a English kuma dai da nazo nan ka gane tunda kana cikin masu harshen English abin sai ya je gaba shine anan niki ina bada karatu a English kuma a Faransa
karanta wanda kake yanzu nan kana yi da Faransa kuma kana yi da
English
to Nasiru ka kwashe shekaru tara yanzu nan a cikin kasar Canada idan ka waiwaya ka dubi Africa inda kai to akwai abubuwa dama zamu duba su mataki na rayuwa musamman da kai da zuwanka gashi ka samu aiki idan kwatanta samun aiki a Canada da gida Niger me zaka ce
to ka san shi abin ya zo da sauki kuma yana da wuya shi menene saukin shi yanda na kwatanta maka ka san sahibu ce mana suke da man kullum in ka je waje ka shurara kuma ka ga yanda mutane suke yi dan kai ma
ka
samu ka shiga yanda suke yi wannan nahari ne to shi yana da wuya ba shi da wuya za a ce
kash ga Nasiru ya koro bayani amma lokaci ya yi mana dan kullum Nasiru dakata nan a cikin shiri na gaba ka faɗa mana wuyar samun aiki da kuma saukin sa a Canada da kuma gida jamhuriyar Niger yanzu amadin bakon namu Dr. Nasir mai nasara na jami'ar Ottawa dake kasar Canada da Julie Gresham ta sautin shirin ni Laran Ibrahim Auke cewa sai wani sati mu dora daga inda muka tsaya da busa she ta karaga in jifalan
da busa she ta karaga in jifalan madalla gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma sai kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
wasiƙa mu ta farko ta fito ne daga Usman Muktar dan Niger wanda ke zama kaso bacci Kaduna wanda ke cewa ziyarar da shugaban kasar kamar yake yi a Najeriya Allah ya sa ta kawo ƙarshen kungiyar Boko Haram ta kuma bunƙasa kasuwanci amin shi kuma sakon Muhammad Sule gari Rijiya cewa yi assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka muna roƙon Allah ya taimaki duk wani mai taimaka ma 'yan gudun hijira da marayu duk inda yake a faɗin duniya amin shi kuma Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa cewa yi Allah ya sa ziyarar shugaban kasar Kamaru Paul Biya ta yi tasiri wajen kawo ƙarshen ta'addanci a lokacin ƙasashenmu da ke kewayen tafkin Chadi da ke fama da rashin tsaro. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Yau ce ranar ungozumomi ta duniya kuma muna fatan taron ungozumi da ake gudanarwa a Abuja ya zamo silar ingantuwar ayyukansu musamman ma taimakawa mata masu juna biyu da suke yi a lokacin haihuwa. Sako daga Muhammad Saluhu Kaura na Moda. Sai kuma sakon mu ta wakil Gambo Doku wanda ya ce muna fatan rangadin aikin da shugaban kasar Kamaru wato Paul Biya yake a Najeriya zai amfani daukacin al'ummar kasashen guda biyu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mu dai kasafin kudin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi ga majalisar tarayya ya alamanta cewa har yanzu akwai sauran gyare-gyare a cikin takardun kasafin kudin daga bangaren majalisin. Kamata yayi su ƴan majalisin su yi la'akari da halin kuncin rayuwar da talakawan kasa suke ciki sakamakon tsadar rayuwa da suke ciki. Sako daga Alhaji Ali Kiraji. Da ƙarshe sai sakon Hamza Galadima birnin Kebbi wanda ke cewa hakika mu al'umman Najeriya muna jinjinawa gwamnatin Najeriya da rundunar tsaron soji dangane da irin namijin kokarin da suke yi na yaki da ƴan kungiyar Boko Haram da fatan kuma Allah ya ƙara ba su nasara amin.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Gaban jam'iyyar Republican na Amurka ya ce yana ganin cewa yanzu ta tabbata da cewa kusan Donald Trump ne wanda jam'iyyar za ta tsaida a matsayin dan takarar shugaban kasa bayan da ya samu nasara a zaben fidda gwanin da aka yi jiya a jihar Indiana. Trump ya samu kuri'u kashi 53 cikin 100, Senator Ted Cruz kuma ya zo na biyu da kashi 37. A wannan makon ne kungiyar kasashen tarayyar Afirka za ta gudanar da taron farko na ƙasa da ƙasa kan shirin dasa itatuwa a birnin Dakar na ƙasar Senegal. Babban burin wannan shirin dai shine na fito da matakan kawas da kwararowar hamada a yankin kasashen da ke yamma da hamada, abinda kwararru suka ce yana kawo talauci da rashin tsaro. ‘Yan sandan Faransa sun yi amfani da barkunan tsohuwa a kan wasu masu zanga-zanga yayin da jami'ai ke kwashe 'yan gudun hijira daga wata makaranta a birnin Paris, inda suka fake makonni da yawa da suka wuce. Aƙalla 'yan gudun hijira 150 ne suka mamaye makarantar ta Jean Jaurès da ke arewa masu gabashin birnin Paris a lokacin da ake gyaran makarantar. A yau Laraba ne 'yan sanda suka je makarantar suka kuma tilasta masu tashi. Waɗanda ke cikin ginin makarantar sun toshe ƙofofinta yayin da masu zanga-zanga suka nemi su hana kowa shiga daga waje. Shugaban 'yan sandan birnin na Paris, Michel Cadot, ya tabbatar wa kamfanin dillancin labaran AP cewa jami'an tsaro sun yi amfani da barkunan tsohuwa don koran masu zanga-zangar da ke kan hanyarsu. Cadot ya ce an kwashe 'yan gudun hijirar zuwa wasu cibiyoyi kuma an ba su shawarar su nemi alfarman mafaka ta zama ƙasar. A halin da ake ciki kuma ta yi tilastawa kasashen tarayyar Turai su biya tara in har suka ƙi yarda su karɓi 'yan gudun hijira.
Masu sauraro duka abin da ya sauka kenan baki da cikin shirin namu na wannan lokaci, amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafe. Yau a cikin shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za mu so ne mu ji ra'ayinku kan rashin kyawun hanyoyi da ke haddasa haɗura a Najeriya. Ta yaya kuke ganin za a magance wannan matsala? Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya ne gabatar da shirin da kuma Julie Leather Scratch da ta haɗa shirin sai injiniyanmu Mr. Aiden Muhammadu Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.